sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da download da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango 102.5. Haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri. Muke farin cikin jan ragamar shirin na namu yau Laraba 2/Nuwamba, ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe domin yaƙi da ƙuntatawa 'yan jarida. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
Rundunar sojan musamman na Iraki sun kwace tashar talabijin na ƙasa da ke cikin birnin Mosul a jiya Talata. Ana kimanin mako daya a yi zaben shugaban ƙasa nan Amurka. Ra'ayoyin jama'a na nuna 'yan takarar na ƙudda-ƙudda juna. Larabawa a ƙasashe daban-daban da suka kama daga Iraki zuwa Tunisia suna bibiyar zaben shugaban ƙasa a nan Amurka, kuma aksarin larabawan da suna son su ga 'yar takarar Democrat Hillary Clinton ta lashe zaben.
Kanin labaran kenan. Majalisar Dattijan Najeriya ta kyamincewa da bukatar da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar na ciwo bashin dala biliyan 30 bisa dalilin cewa
babu cikakken bayani a cewa daga ina za a dauko bashin nan, yaushe za a biya, nawa ne ibada ake cewa za a biya, kuma menene a tattare da shi, wani irin tarododi ne yake tafiya da shi.
Dattawan yankin Niger Delta sun gabatar da bukatu 16 ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a yunkurin samun maslaha a tashin hankali da ake yi a yankin. Bukatun da fada shugaban kasa ta ce suna kan hanya.
Magana ce ta gina musu tituna kamar tashoshin jiragen ruwa, su bukatar aiki saboda matasa, bukata da ake ta tsaro musamman saboda sata da ake ta mutane da fashi.
Sahaba Imam Aliyu kuma zai shigo da shirin demokradiya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a. Rundunar sojan musamman na Iraki sun kwace tashar talabijin na ƙasa da ke cikin birnin Mosul a jiya Talata a kokarin da rundunar haɗin gwiwa da Iraki na Iraki ke yi na koran mayakan ƙungiyar ISIS daga birnin. 'Yan jaridan Kurdawa da na ƙasashen yammacin duniya da ke haɗe da sojojin sun ce rundunar na huskantar cijewa daga mayakan ISIS wanda suka girka katangun kariya daga hare-hare kuma suka shuka nakiyoyi a kan hanyoyi don kawo jinkiri ga dannuwar sojojin na Iraki. Sojin Iraki sun ce yanzu haka wata rundunar mayaka masu tankunan yaƙi na can suna dannowa daga ɓangaren gundumomin kudu maso gabashin birnin a matsayin wata dabarar kare wasu manyan ƙauyuka da ke yanki da kuma kewaye na birnin na Mosul. Wannan yunkuri na kama Mosul ɗin dai da aka yi ta jira ya zo ne makonni 2 bayan da rundunar haɗin gwiwar sojin Iraki da Kurdawa da ke da goyon bayan mayakan Shi'a da na Sunni da kuma jagorancin Amurka suka kaddamar da hari da ake cewa shi ne mafi girma a cikin ƙasar tun shekarar 2003 don kwato birnin na Mosul daga hannun 'yan ƙungiyar ISIS.
Ana kimanin mako ɗaya a yi zaben shugaban ƙasa a nan Amurka, kuma yayin da ra'ayoyin jama'a ke nuna cewa 'yan takarar na ƙudda-ƙudda juna a wurin goyon bayan jama'a. Hillary Clinton ta Democrat da Donald Trump na Republican sun ƙara ƙaimi a yaƙin neman zaɓensu, suna kai ziyara a jihohi da sai dole ɗan takara ya lashe su kafin a ce ya yi nasarar lashe zaben shugabancin ƙasar. Ɗan takarar Republican Donald Trump jiya Talata da daddare a jihar Wisconsin ya gargaɗi 'yan Democrat da suka riga suka kada kuri'unsu a shirin kuri'ar sammako da su koma su canza kuri'unsu tunda yake dokar jihar tana ba da damar yin haka. Donald Trump ya maimaita wannan kiran a wasu jihohi inda doka ta baiwa mutane damar su canza kuri'unsu ko bayan sun riga sun jefa su idan suka ji cewa ba sa son abin da suka riga suka zaɓa tun farko. Sanarwar da daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey ya yi a wancan makon cewar hukumarsa tana sake duban sakonnin email na lokacin da Clinton take sakatariyar harkokin wajen Amurka ya ba Trump wani sabon ƙarfi saboda ana ganin abokiyar takarar tasa ba ta da gaskiya. A watanni huɗu da suka wuce ne Comey ya sanar cewa hukumar FBI ta riga ta duba bakin ɗayan sakonnin email na Clinton kuma ta gano babu wani abin da zai sa a gabatar da ita gaban shari'a a ciki da take campaign jiya Talata a jihar Florida. Clinton ta ce sanarwa kome ana gab da zabe a ranar 8 ga watan nan na Nuwamba wani abin damuwa ne, inda kuma ta ce wulakancin da Donald Trump ke yi wa mata da irin kalamansa a kansu abin takaici ne. Shi ma shugaba Barack Obama jiya ya wuni a jihar Ohio yana yi wa Hillary Clinton campaign da yake jihar na cikin muhimman jihohi da kowane dan takara ke kudin samun lashe zabe. Ra'ayoyin jama'a na baya-bayan nan dai na nuni da cewa ana samun kusanci sosai tsakanin Clinton da Trump, waɗanda ko bayan su akwai wasu 'yan takarar shugaban ƙasa na wasu jam'iyyu da suka hada da Gary Johnson na jam'iyyar Libertarian da Jill Stein na Green Party.
Wayannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Larabawa a kasashe daban-daban da suka kama daga Iraki zuwa Tunisia suna bibiyar zaben shugaban kasa a nan Amurka, kuma akasarin Larabawan duk suna son ganin ƴar takarar Democrat Hillary Clinton ta lashe zaben, saboda suna kyautata zato ita ce kawai za ta amfani kasashen nasu, a cewar wani bincike. Wannan bincike da cibiyar nazarin harkokin kasashen Larabawa ta nan Washington DC ta gudanar a kasashe 8 ya gano kashi 66 a cikin 100 sun fi ra'ayin Clinton ta dire akan shugabancin Amurka, a yayin da kashi 11 cikin 100 kadai ne suke ra'ayin dan takarar Republican Donald Trump. Binciken ya jiyo ra'ayoyin mutane 3,200 a kasashen Algeria, Egypt, Kuwait, Morocco, yankunan Palestino, Saudi Arabia da kuma Tunisia daga ranar 21 zuwa 31 ga watan Oktoba. Duka-duka an jiyo ra'ayoyin mutane 104 ne a kowace ƙasa daga cikin ƙasashe da aka gudanar da binciken a cikinsu.
Ƙarshenta dai, Prime Minister Ethiopia Haile Mariam Desalegn ya ba da sanarwar yi wa gwamnatinsa garan bawul biyo bayan tashe-tashen hankula da aka share watanni ana gudanarwa, wanda ya kai gwamnatinsa kafa dokar ta ɓaci. Duka-duka dai, Majalisar Ƙasar ta Habasha ta amince da sabbin ministoci 21 da aka zabo a jiya Talata. Wasu ministoci tara a cikinsu kuma sun ci gaba da rike tsofaffin mukamansu a wannan garan bawul. Zanga-zangar kin jinin gwamnati wadda ta faro a kan batun fili daga bisani ta bazu zuwa lardunan Oromia da Anhara. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce sama da mutane 500 suka mutu a arangama tsakanin fararen hula da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro. Yanzu dai masu zanga-zanga sun karkata da akalarsu ne zuwa ga lamuran haƙƙin bil'adama da mulki, musamman da yake ana ganin kamar 'yan ƙabilar Tigrayan ne suka mamaye jam'iyya mai mulkin ƙasar. Labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin mu bude taskar hotonin namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda Majalisar Dattawan Ƙasar ta kyamin cewa da buƙatar da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar na ciwo bashin dala biliyan 30. A cikin hirarsa da wakiliyarmu Madina Dauda, shugaban masu rinjaye a Majalisar Ali Ndume ya ce wanda ya jagoranci muhawarar ya ce kin amincewa da buƙatar da shugaban ƙasar ya gabatar ya bashi mamaki.
Mai tsamani a zaman mai tallan manufofin gwamnati an samu kasawa ba, da ni kuma da mugunawa ga ina kinta shi. Amma gaskiyar magana shine daga fadar shugaban ƙasa din ma sun aiko wasikan ba da cikakken bayani ba. To mun ɗaukaca kamin za a kai ga kwamiti, wato za a zo da cikakken bayani ɗin. Yau da muka rabawa membobi wasikan daga wajen shugaban ƙasan, babu bayanin da ya kamata a haɗa a zo da shi, ba a kawo bayanin ba.
Bayanai wane iri kuke so?
Wato aikin ga yanzu an ce za a ɗauki bashi na kusan biliyan dola 30. To babu cikakken bayani a cewa daga ina za a ɗauko bashin nan, yaushe za a biya, nawa ne ibada ake cewa za a biya, kuma menene a tattare da shi, wani irin sharuɗoɗi ne yake tafiya da shi. To ba zai yiwu cewa majalisa haka kawai ta bada gwa'ahed ɗin ido a rufe ba. Ma'ana don irin wannan bashi ba kaman bashin cikin gida ba ne, bashin kasan waje ne, yakan iya kawo matsala kaman wanda muka fuskanta da wanda da ƙyar muka fita a ciki. to shine yasa kuma wato dalilin da ake kawo mana don mu duba din don irin bayanan abubuwa ne to abin da zamu duba da zamu ce eh daidai wannan bashin za a iya daukan sa din babu shi shine ya kawo matsalan
to anya kuwa ana zaman lafiya tsakanin majalisa da bangaren gwamnatin kuwa ganin cewa a baya majalisa tana amincewa da dukkanin bukatu da shugaba Buhari yake gabatar masu tambayar kenan da nayi wa mai baiwa shugaba Buhari shawara a harkar majalisa Senator Ita Enang ga abin da yake cewa
we have listened to the action of the Senate and we are not quarreling we will provide all the information they need
babu wani sabani da ke faruwa tsakanin bangarorin biyu ana zaman lafiya abinda majalisar dattawa ta yi shine bada shawara ni zan kai sako kuma za a yi gyaran wannan takarda na bukatun ciwo bashin nan saboda shi shugaba Buhari yana so ne ya farfado da tattalin arzikin kasar a makon da ya gabata ne shugaba Muhammadu Buhari ya aike wa majalisar da takardar neman izini domin ya ciwo bashin kudi dalar Amurka biliyan 30 daga kasashen waje Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Yan majalisu masu yin doka, ko bi tsoron Allah mulkin ku.
To za mu sake komawa harkokin majalisa amma kafin nan bari mu nufi fadar mulki ta Asoro, inda shugaban Nigeria Muhammadu Buhari ya gana da dattawan yankin Niger Delta da nufin shawo kan takayar baya da mayaka ke yi a yankin wanda ya gurguntar da harkokin hakar mai. Kakakin fadar shugaban kasa Garba Shehu ya bayyana abin da jerin bukatoci 16 da dattawan suka gabatar ya kunsa.
Abubuwan nan da suke bukata ba su da bambanci da abubuwa da sauran 'yan Najeriya masu ke bukata. Magana ce ta gina musu tituna kamar tashoshin jiragen ruwa su a dada zurfin su da manyan jiragen ruwa su shigo gurin bukatar aiki saboda matasa bukata da ake ta tsaro musamman saboda sata da ake ta mutane da fashi. Irin waɗannan abubuwa dai ga su nan to akwai kuma waɗanda suke kamar ba za ka ce san rai ba suna bukatar cewa a dan su ma a dinga dama da su akan harkar man fetur nan a dinga ba da lasisin hakan man fetur ga gwamnatocin jihohin su a ga wasu su ma dan su ma wai a ce an san ana damawa da su to da shi bukata kuma da suke da ita ta cewa a sake duba yadda ake rabin arzikin kasa dan su suna bukatar su ci moriyar abinda Allah ya binne a karkashin kasa a nasu yankin wannan abu ne dama an dade ana jin su ba sabon abubuwa ne shi shugaba Muhammadu Buhari yayin da yake ba su amsa shi abin da yake nuna cewa wato bukatar kasar nan na farko shine a zauna lafiya idan babu zaman lafiya babu arziki da za su iya samu a wannan yanki nasu duk da cewa ana tafuti akwai man fetur akwai harkar noma da ake nema a farfado da shi zaman lafiya shi zai kawo a kafa masana'antu masu jari na kusa da na nesa su zo su zuba don a samu kafa masana'antu don jama'a su samu aiki ne ta haka ne kawai za a iya baza arziki hakika ina so in tabbatar maka cewa shugaban Muhammadu Buhari kaman bulala ya dauka cewa ya nuna mu ya jawo hankalinsu ya nuna cewa barnan nan da ta'adi da ake ta yi a wurin nan kun isa kusa a hana wayannan abubuwa kuma ya kamata ku tashi tsaye ku yi idan ba ku yi ba ba za ku tsona kuna tuwa a mu a nan Abuja ko shugaban kasa kawai shi zai maganin kowace matsala da ake yi ta kasar nan ba kun isa kusa a hana ku je ku ga me za ku yi a kai kuma idan ba ku nuna shugabanci akan wannan ba ba da za a yi a kai idan a ga martabar ku a idan jama'a na nan Najeriya da kasashen duniya
Malam Garba kana ganin kamar wannan jawabi da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da kuma bukatun da su al'umma ko shugabannin al'ummar yankin Niger Delta suka gabatar zai kawo zaman lafiyar da 'yan tsagerun nan na yankin Niger Delta za su aje makamai su daina fasa bututun mai ko kona arzikin kasa a wannan bangare domin Najeriya ta dawo akan turba ta ci gaba
to ka san wannan fatan da ake yi kenan domin kamar yadda nake ce maka bayo maganganu da shugaban kasa yake ta yi wata da watanni da suka wuce gwamnati fa ba gazawa ta yi ba gwamnati tana da soja tana da karfin da za ta shiga wurin ta sa yadda a yi yadda take so amma ba haka ake so a bi ba saboda haka wannan wato ya zama kamar irin mataki da wanda za a iya cewa kusan na karshe wanda za a iya dauka don su su fahimci bukatar a zauna a tattauna a samu zaman lafiya a yi maganin matsaloli da suka shafi yankin wato cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali kafin a bari abu ya ƙara tabarbarewa har bukatar a yi amfani da ƙarfi ta shigo.
Kakakin fadar shugaban kasa Garba Shehu a hirarsu da wakilin Umar Faruk Musa. Shugaban kwamitin labarai na Majalisar Dattijan Najeriya Aliyu Sabi ya bayyana a cikin hirarsa da manema labarai a jihar Niger Najeriya cewa zai yi wuya majalisar ta amince da kudirin dokar daidaita rabon gado tsakanin maza da mata a kasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
ita wannan dokan dama ta zuwanta na biyu ke a wannan zaman namu na majalisar yanzu, kuma da aka kawo ta majalisa ta yi butuli da shi a dalilin akwai abubuwan da ta saba ma incin ɗan Najeriya. Tunda incin take kokarin kwatowa, ba za ka kwato inci sannan ka tauye ma wani inci ba. To a bisa wannan abun da muka ga bai zo daidai da addinin mu ba, yawanci har da Christians din ma suka ce ba sa so. A cikin harkan demokradiya wayanda suka fi yawa maganan su ne za ta ci.
Kana nihin majalisar ku ta dattawa kun yi watsi da wannan abu koko?
A ba yanzu dai abun da aka ce, saboda shi aikin yin doka yana da hanyoyin da aka tsara. Wannan abun tunda an kawo yanzu a kai shi inda kowane ɗan Najeriya zai zo ya faɗi albarkacin bakin shi, public hearing kenan, bisa abun da ya gani cikin dokan da bai yi masa ba ya zo ya faɗa a rubuta. To abin da zan kira ƴan uwanmu a nan shi ne, duk wanda ya san cewa wani abu cikin wannan dokan bai yi masa ba, za mu sa hankalinmu ne mu rubuta takarda wanda ya nuna dalilanmu, sai a kawo ranar da za a yi public hearing.
Tuni da dama kungiyoyin addinin musulunci suka dukufa wajen fafutukar ganin ƴan majalisar sun yi watsi da wannan kudiri bisa dalilin da suka bayar na cewa ya sabawa tsarin koyarwar addinin musulunci, kamar yadda shugaban kungiyar Izala a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ya bayyana.
Tunanin majalisa shine an kawo bill din nan, akwai wasu sashi na ƙasa da suke ganin mata ma ba sa yin gado, to ya za a yi matan su yi gado? Daka senatotinmu dan Allah su zama wakilan al'ummar musulmi, kada su yadda a taba wannan, kada su yadda a mai maganan, domin yin maganan Allah kadai san me zai faru in gwamnatin gaba ta zo.
A yanzu dai ƴan Najeriya na zaman jiran lokacin da majalisar dattawan za ta fara sauraron ra'ayin ƴan Najeriya akan wannan kudirin doka na daidaita rabon gado a tsakanin maza da matan. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 1:17 na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi, za ku ji yunkurin da ake yi na shawo kan matsalolin tsaro a jamhuriyar Niger. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin saura kwanaki shida Amurka su zaɓi sabon shugaban ƙasa, ya binciken FBI ya shafi zaɓen, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ranar Talata mai zuwa, idan Allah ya kai mu, Amurka za su tafi rumfunan zaɓe domin su zaɓi magajin shugaba Obama. Kamar ranar Juma'a da ta gabata, ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna Clinton za ta yi gagaruman nasara har ma ta shafi makomar majalisun dokokin ƙasar guda biyu. To amma bayan da daraktan hukumar FBI James Comey ya gaya majalisa cewa hukumar tana sake buɗe bincike da ta yi wa ƴar takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrat Hillary Clinton kan saƙonnin email ɗinta zamanin tana sakatariyar harkokin wajen Amurka, masu sharhi sun ce hakan ya rage kuzarin yaƙin neman zaɓen nata. Abin da muka tambaye Shehu Yusuf Kura kenan, tasirin wasiƙar kan zaɓen na Amurka.
To kamar doki ne a sake shi a filin su kuwa, ifita a guje ba wani a bayansa, ko kuma waɗanda suke bayansa ne musu tazara. Daga nan kuma sai a sa wa dokin nan wani linzami a dakatar da shi. To da haka idan bai yi hankali ba, waɗanda suke bayansa za su zo su wuce shi su je su ci ƙwallo ko su ci nasarar wannan sukuwa, shi kuma yana baya. A zahiri abin da ya faru kenan. A wancan magana da muka yi da kai mun ce in ba wata kudura ta Allah ba, to ba mu san Allah zai yi wannan ba. Babu makawa, domin ita Hillary da ma ƴan jam'iyyar Republican su sun karaya, ita kuma har ta ringa shiga kamar yadda muka yi bayani a wancan makon, ta shiga jihar Arizona, tana shiga jihar Texas, za ta shiga jihar Georgia. Duk waɗannan jihohi ne waɗanda ba ma a tunanin ɗan jam'iyyar Democrat zai ci su. Amma ganin inda ta saka ko a guje, ba wanda yake iya mata kaimi, ba wanda yake iya mata linzami, da haka ta shiga cikin waɗannan jihohi. Wannan takarda da J. Jim Comey shugaban hukumar binciken laifuka ta Amurka ya gabatar yanzu tayi mata birki tayi mata tarnaki yanzu yarfa gumi take yi cewa ta karasa ma koda da kyarne ta ci zaben nan da kwana shida in Allah ya mata wannan ta gode wa Allah amma in ba sa'a aka ci ba kafin akai karshen zaben nan watakila abubuwan da zasu fito ma zasu kunna wannan dan haka ne ba wanda isan yanzu abin da zai faru daga nan zuwa kwanaki shidan nan
a bayanai da muka yi cikin shirin da ya gabata shine batun yadda kada ma'aikatan gwamnati su yi amfani da mukamansu wajen taimakawa ko kuma shiga harkar siyasa wannan wasika da director Komi Ruta ya tado da wannan batu da muka yi magana makon jiya me ake cewa kai ne
to akwai shugaban marasa rinjaye ma madalakan na majalisar dattijai wanda ake cewa da shi Harry Reid dan majalisar dattijai ne daga jihar Nevada shi ya ma rubuta takarda yana zargin shugaban FBI da cewa ya karya waccan doka da muka bayani akan ta a makon jiya to dokar da ake kira Hatch Act haka kuma akwai wani tsohon ma'aikaci na White House wanda shine mataimakin lauya babban lauya na White House a lokacin mulkin shugaba Bush karami wato legal counsel na White House wanda dan jam'iyyar Republican ne shi ma ya rubuta takarda yana zargi yana so hukumar binciken laifuka din ta binciki kanta cewa director ta ya karya waccan doka ta Hatch Act domin ya kawo abin da zai iya rinjayar da zaben nan ya kawo abin da zai iya shafar sakamakon zaben wanda inda bai kawo shi ba da watakila sakamakon zaben ba zai zama yadda zai kaya ba saboda kaga waccan doka da muka yi magana akan ta sai abin ya zo kamar arashi sai ya zamanto gashi yanzu ana cece kuce ma akan ta cewa shin director nan na FBI ya karya waccan doka ko bai karya waccan doka ba
to akwai kuma masu zargin cewa kamar shi director yana da son zuciya a wannan siyasa duk da cewa an masa shaidar cewa mutum ne mai nagarta mutum ne da yake fadin gaskiya da riƙon amana
to ya kamata dai mutane su sani cewa shi wannan mutum da ake kira Jim Comey dama dan jam'iyyar Republican ne yayi aiki a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Bush ne a matsayin mataimakin Attorney General na wannan ƙasa a lokacin da shugaba Bush yake mulki kuma ma ya taɓa ba da gudunmawar kuɗi ga ɗan takarar jam'iyyar Republican Mitt Romney ya kuma ba da gudunmawar kuɗi ga ɗan takarar jam'iyyar Republican John McCain kuma ya taɓa yin aiki a ƙarƙashin Kenneth Starr wani mai bincike na musamman da aka kafa domin ya binciki iyalan Bill Clinton da ya hada hadda Hillary Clinton to yanzu waɗannan abubuwa da suke fitowa shi yake sawa mutane suke ta baba anya mutumin nan duk da yake an ce mai mutunci ne mai gaskiya ne mai rikon amana ne anya siyasar da take zuciyarsa yanzu ba ita ce ta danne waɗannan halaye nasa na gaskiya da rikon amana da kirki ba siyasa san zuciyar siyasa ta danne tsarin aikin sa ya fito yayi wannan domin kamar yadda ka faɗa yanzu labarai ake a duk ƙasar nan cewa akwai alaka cewa gwamnatin Amerika ta fito ta ce wannan satar bayanai da ake yi daga bangaren jam'iyyar Democrat Rasha ce take yi lokacin da hukumomin tsaro suka fito suka yi wannan bayani ita hukumar FBI ta tsame kanta ta ce a'a banda ita saboda shi shugaban yana so ya kiyaye cewa kada ayi wani abu da zai rinjayar da sakamakon zaben nan akan Donald Trump to sai kuma gashi ya fito yayi abin da yake cewa ba zai yi akan Donald Trump ba yayi akan Hillary Clinton dan haka ne mutanen Hillary Clinton da kuma waɗansu 'yan jam'iyyar Republican din waɗanda ba sa goyon bayan Donald Trump da kuma sauran mutane waɗanda ba ruwansu a cikin wannan fada na siyasa suke cewa bai yi gaskiya ba kuma idan har haka ne to hakika yayi abin da ma wasu suke ganin ya kamata ya sauka daga kan mukaminsa
Guri'ar neman jin ra'ayin jama'a na nuni da cewa Harris da Hillary ke kan gaba. Ba buƙatar jama'a su yi hattara kan dogaro da waɗannan ƙuri'u saboda ganin haka ma aka yi wacce ƙuri'a ta ƙasar Ingila ƙoƙarinta na ficewa daga ƙungiyar Tarayyar Turai.
Yawa to batu na farko shine wannan zaben shugaba ne ba wani ƙuri'ar ra'ayin jama'a ba ce domin ƙuri'ar ra'ayin jama'a ƙwararru suna cewa ta bambanta da zaben shugaba. In mutane sun zo zaben shugaba suna baiwa abun muhimmanci fiye da idan a ce ƙuri'ar ra'ayin jama'a ce na farko kenan na biyu kuma zaɓe a nan Amurka dama mun sha faɗa sahabu tun a kwanaki da suka wuce muke cewa akwai jihohin da bisa al'ada jam'iyyar Democrat suke zaɓa a yanzu ta yanzu inda za a yi zaɓen yanzu akwai jihohin da ko miliyan nawa ka ba Donald Trump ba zai ci su ba jihohi irin su California, irin su New York, irin su New Jersey, irin su Pennsylvania, irin su jihar Obama ta Illinois. Waɗannan manyan jihohi ne waɗanda ɗan jam'iyyar Republican baya ci. Ita kuma jam'iyyar Democrat ƴaƴanta ba sa cin zaɓe a jihohi irin su Alabama, irin su Mississippi, irin su
Georgia,
Wyoming, irin su Georgia da sauransu. Saboda haka idan ka ɗauki wannan ka ce to akwai jihohin da dama cin jam'iyyar Republican ba ta ci, wannan kuma dama cin jam'iyyar Democrat ba ta ci. To in kai wannan tsarin kawai a yanzu in za a yi zaɓe akan wannan fasalin, Hillary Clinton ta ci zaɓanta. Domin yanzu tana da ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa daga waɗannan jihohi guda 274. Shi kuma a jihohin da zai ci babu gardama yana da ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa 165. Saboda haka inda ake kai ruwa rana su ne jihohi guda 6 ko 7 ko 8. To ko da ka bashi waɗannan jihohi 6 ko 7 ko 8 da Florida da Ohio da North Carolina da Nevada da New Hampshire, waɗannan jihohi ko da ka ba Donald Trump su ba zai iya cin zaben ba idan dai har su kaɗai ya dogara da su.
Idan masu sauraro za su tuna ranar 1 ga watan 2 na wannan shekara, mun kawo muku hasashen da masanin ilimin taurari Malam Dalladi Abdullahi ya yi kan zaben na Amurka. Ga kaɗan daga cikin abin da ya gaya mana.
An yi gida a gidansa. Amma Democrats za ta kafa gwamnati.
Amurka, mace ce za ta ci zaben Amurka zabe mai zuwa ko namiji?
A yana nuna kamar alamun macen kwarai da gaske. Ai mai gida a gidansa, ai Venus ce, ita ta fito da harafin Venus ma ita kamar yadda suka wancan zaben wannan farin jinin nasu yana nan.
Na'am.
Yawwa kuma da alamun za su za a in bi har sun ci gaba da mulkin za a ɗin samun ƙarfin ci gaban tattalin arzikin ƙasa gaskiya.
Na'am.
Kwarai da gaske, amma da kuka ga alama ita ta kafa mulki.
To.
Saboda suna da harafin ha'i.
Na'am.
Shi shine muke ce masa Shamas.
Eh.
Kuma yana da taurari ne wanda ake samun mulki cikin ruwan sanyi da ba wahala ba komai.
Na'am.
Ruwan can za su wahalar, amma sunan ba wahala cikin ruwan sanyi na zo su kawo da mutunci.
Jam'iyyar Republican waye zai kasance mata ɗan takaranta? Donald Trump zai samu nasara ko wani mutum daban?
Eh, da alama shi zai.
Amma ka zo zaben ƙasa baki ɗaya tsakaninsa da Hillary.
Hillary za ta ci.
To. Masu sauraro, abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na makon nan, sai kuma mako na gaba da yaddarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Shehu Yusuf Kura da Cibahiro Diodo wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To, a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Wani binciken cibiyoyin masu zaman kansu da aka gudanar a kan tarzoma da ta ɓarke cikin watan Yuli da ya gabata a Sudan ta Kudu ya gano cewa rundunar kwantar da tarzoma ta Majalisar Ɗinkin Duniya da sojojin kiyaye sulhu sun gaza kare fararen hula da ma'aikatar agaji da ke wurin. Wani kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya buƙaci a canza kwamandar sojojin zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a Sudan ta Kudu. Wannan faɗa tsakanin sojojin gwamnatin shugaba Salva Kiir da runduna masu biyayya ga madugun 'yan adawa Riek Machar ya ɓarke ne a ranar 8 ga watan Yuli kusa da fadar shugaban ƙasar. Wasu rahotanni sun ce mutane da aka kashe a rikicin sun kai 300. Majalisar Ɗinkin Duniya dai tana da sojoji sun kai 14,000 da suke Sudan ta Kudu. A birnin Juba akwai sojojin ƙasashen China, Ethiopia, Nepal da kuma India wanda suke aiki a wurin a lokacin tarzomar. Rundunar sojan musamman na Iraki sun kwace tashar talbijin na ƙasa da ke birnin Mosul a jiya Talata a ƙoƙarin da rundunar haɗin gwiwar na wato Iraki suke yi na koran mayakan ISIS daga birnin.
To, a gaishe ka masu saurare, na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi, lokacin da za ku ji yunkurin da ake yi na shawo kan matsalolin tsaro a jamhuriyar Nijar. Kuna kuma ya sake sauraron wannan shirin baki ɗaya a shafinmu na internet voahausa.com. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, Baba Yakubu Makeri da kuma mai cire shirin Solomon Ado, sai kuma Charles Toll, injiniyanmu alheri, ke muku fata alheri.